cas de pouvoir former, accompagner des leaders.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da dare, da fatan an wuni lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa da ku cikin shirin daren yau Laraba, 31 ga watan Yuli shekarar 2024. A cikin shirin na yanzu muna tafi da tattaunawa da wani mai sharhi kan siyasar duniya da al'amuran yau da kullum, Professor Khalifa Aliyu Dikwa, kan batun zanga-zanga da matasa suka lashe takobin gudanarwa a Najeriya, kan matsalolin matsin rayuwa da suka yi wa al'umma ƙasar ɗaurin goro.
Mafitan ita ce, abinda aka yi cire tallafin nan a mai da shi.
Akan wannan batun ne ma na zanga-zanga da ke ɗaukar harama a Najeriya, za mu buɗe muku layin waya gaba a cikin shirin domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Kamar yadda kuka saba, lambar da za a kira dai ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Bayan an sanya alama ta tarawa da 1, muna kuma tafi da shirin na kasa wanda masu magana suka ce ba kasawa ba, tare da Suleiman Muminu Barma. Amma fa duk sai bayan an sha labaran duniya.
To, assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Kungiyar mayakan Hamas yau Laraba ta ce Isra'ila ta kashe shugabanta na bangaren siyasa Ismail Haniyeh a Tehran, babban birnin kasar Iran, inda Haniyeh ya je don ya halarci bikin rantsar da sabon shugaban Iran. Shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce an kashe Haniyeh ne a wani hari da aka kai da asuba, ko da yake zuwa yanzu ba a san cikakken yanayin wannan harin ba. Hamas ta faɗi a wani bayani da ta saka a kafar Telegram cewa an kashe shi ne a wani gida a babban birnin na ƙasar Iran. Khamenei ya sha alwashin mayar da martani, yana mai cewa Isra'ila a ta bakinsa ta ƙirƙiro ma kanta wani matsanancin hukunci. Muna masu ganin ɗaukar masa fansa wani aiki ne da ya rataya a wayarmu, a cewar Khamenei a wani bayani da aka saka a shafinsa na intanet. Haniyeh a ta bakinsa wani ƙaunataccen baƙo ne da ya zo ƙasarmu. Mayaƙa 'yan aware masu alaƙa da Al-Qa'ida a Mali sun yi ma ƙungiyar sojin hayar Rasha ta Wagner ɓarna mafi muni da ta taɓa fuskanta a Afirka a ranakun 26 da 27 ga wata. Gwamnatin mulkin sojin Mali ta shiga yarjejeniya da ma'aikatar tsaron Rasha ta yadda take samun taimakon waɗanda ta kira Rashawa masu koyar da dabarun yaƙi, ko kuma dakarun Wagner da ke tare da sojojinta wajen yaƙi da ƙungiyoyi masu da'awar jihadi. Kafafen yaɗa labarai sun ba da rahotanni masu cin karo da juna kan yaƙin da kuma yawan sojojin hayar Wagner da aka kashe. Rundunar sojin Ukraine yau Laraba ta ce ta daƙile ɗaya daga cikin hare-haren Rasha mafiya muni na jirage marasa matuƙa, inda ta kakkaɓo dukkanin jirage 89 da Rasha ta cillo da dare. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce bataliyar tsaron sararin saman ƙasar ta kuma kaɗo wani makami mai linzami da Rasha ta harbo, wanda ya doshi yankin Mykolaiv. Kyiv, babban birnin ƙasar Ukraine, ne aka fi aunawa da wannan hare-haren. Sergei Popkov, shugaban hukumar kula da birnin Kyiv, ya faɗi ta kafar Telegram cewa an kakkaɓo jiragen sama marasa matuƙa fiye da dozin guda a sararin saman birnin na Kyiv da kuma wasu wuraren da ke kusa. To, karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashin Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jiya Talata, mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta yi wani gangamin yaƙin neman zaɓe a birnin Atlanta, inda ta yi magana kan hoɓɓasar da ta yi kan iyakar Amurka da Mexico, tana mai kokarin dakile tasirin wani batu wanda tsohon shugaban kasa Donald Trump da wasu fitattun ƴan Republican ke gani a matsayin wani babban abin yaƙin neman zaɓe. Harris na nuni da tsohon matsayinta na mai shari'a, inda ta gaya ma dubban magoya bayanta a Atlanta cewa gogewarta da ta yi a kotu a matsayin mai shari'a ta gunduma da kuma Attorney General ɗin California ta ishe ta iya tunkarar Trump. Tana mai cewa,
"The Attorney General of a border state. In that job, I walked underground tunnels."
Harris ta ce a matsayina na Attorney General ɗin jihar da ke kan iyaka, yayin wannan aikin na yi tafiya a hanyar ƙarƙashin ƙasa daga Amurka zuwa Mexico a wannan kan iyakar tare da jami'an tsaro. Na tunkari ƙungiyoyin safarar muggan ƙwayoyi da na safarar bil'adama waɗanda ke shigowa cikin ƙasarmu ba bisa ƙa'ida ba. Na gurfanar da su da dama a gaban shari'a kuma na yi nasara. A ɗaya ɓangaren kuwa, Donald Trump ya sha kuraren shirin kare kan iyakarmu amma bai taɓuka ba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A safiyar gobe Alhamis 1 ga watan Agusta, idan Allah ya kai mu, wa'adin fara zanga-zangar gama gari da matasa ke shirin yi a Najeriya ke cika. Akan haka ne na tattauna da Professor Khalifa Dikwa ta wayar tarho kan yadda yake kallon wannan lamari.
To, na farko ne na shafa da cewa duk abin da ya sa aka yi cire tallafi din nan zai shafi kowa da kowa, yana iya marusa demokradiyya domin talaka ya rasa abin da zai saya, idan ya zuma ta addabe shi zai rasa hankali in ya zama babu, to ana iya yi komai domin a rayu. Saboda haka ni ina gani zanga-zanga wannan din ya zama su gwamnati ne suka tilasta wa al'umma, duk da cewa suna cewa a magansu kar a yi domin misalin da suka faru a kasashen daban-daban. Najeriya daban ce. Najeriya na ta din ta fi girma domin abin da ya shafi Najeriya zai shafi yammacin Afirka gabaɗaya, har da tsakiyar Afirka. Kasashe kamar zai shafi Ghana, zai shafi Niger, da yanzu duk ma akwai wanda suke da zaman suna tallafa musu, suna nan zaman gudun hijira da Chadi da sauransu. Saboda haka mafitan ita ce a fitar abin da aka yi cire tallafin nan a mai da shi, in ma so samu lai a yi karin ya zama 90% kamar Turawa suke wa kasashensu. Turawa wanda ba su da mai din ma suna sayan mai, amma su shigar da tallafi wajen harkar sufuri da suna tallafawa harkar ilimi da kuma kiwon lafiya.
To anan Professor, me kake ganin yanzu ya kamata a ce gwamnati ta yi domin daukar mataki, duk da dai wasu suna ganin ya kamata ta dauki matakin nan tun ma wajen makonni ko wata guda da ya wuce, maimakon a bari a ce an yi wannan zanga-zanga?
Yawwa, bai kamata ma a bari ba. Abin da aka yi bai daidai ba, a jawo shi ne demokratiya. A mayar da tallafi din, a mayar da farashin hasken lantarki, sannan kuma a mayar da sari na wanda ake tallafawa harkar ilimi, wato abin da shi da shi kungiyar malaman jami'a da su na polytechnic da su college din da suke koka akan babu ba a sa isassun kuɗi wajen inganta harkar ilimi da kayan ilimi, sannan kuma abin da ake biyan su. Abubuwa uku nan a mayar da su, sannan kuma a ba da jin wata ɗaya ko biyu a ce matatun Najeriya duk sun fara aiki. Ba hujja ba ne a ce gwamnatin Buhari ba ta yi budget ba. In ba ta yi budget ba, gwamnati continuum ne ta mayar da budget din a sa budget. Domin in gwamnati ta ce bata san wanda suke samun riba a cikin wannan, in gwamnati bata san su ba, in gwamnati ba ta da karfi ta yi maganin su, ta bar su ci gaba da samun abin da suke samu, 'yan kasar Najeriya su shiga gangami, kuma gangami ba san abin da zai jiya sai ba.
To Allah shi kyauta. Professor Khalifa Aliyu Duka kenan a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho dangane da zanga-zangar gama gari da matasa ke shirin farawa a Najeriya. Kamar yadda muka sanar da ku a farkon shirin, akan wannan batu ne na zanga-zanga za mu bude muku layin waya gaba a cikin shirin domin ku kira ku bayyana ra'ayinku. Lambar da za a kira dai ita ce alama tarawa sai a sa 1-202-908-6850. Kada dai a shafa, ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a bisa da aka ra'ayi, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci ya da za a ƙara gyara zama a sauraron shirin mu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke maida hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Kungiyar makafi a kasar Ghana ta kaddamar da ayyukan faɗakarwa da nufin ganar da 'ya'yanta abubuwan da asusun gwamnati mai kula da tallafawa na kasassu ya yi tanadi.
Don gwamnati yana da wani abin da yake kiran shi wai common fund, disability common fund, amma ba kowa ke da labarin wannan ba. To in ka zo ka join wannan kungiya, muna waye maka haƙƙinka da ke wurin gwamnati da kai ma aka kebe aka ajiye maka. Wannan kungiya zai bari ka fahimci a baba insha Allah.
Galadiman makafin jihar da Magaram ya kuduri aniyar ci gaba da yunkurin karbowa masu bukata ta musamman haƙoƙin da suka wajaba su samu daga wajen hukumomi da ma jama'a baki daya.
Dole ne mu jagoranci da Allah ya bamu da yunda Allah ya dora mana mu shiga gaba, mu bi mu kwato mu saki su. In kuma akwai wani abu da ya dace kuma su ma suna yi wanda ba daidai ba, dole ne kuma mu kira su mu jawo hankalin su akan cewa wannan abu da suke ba daidai bane.
To madalla, kamar yadda aka ji a farkon shirin, kungiyar mutane masu matsalar gani a jihar Ashantin kasar Ghana ta dage da ayyukan tuntuba domin haska fitila wa irin waɗannan mutane ta yadda za su fahimci mahimmancin tafiya a kungiyance, wanda ko baya ga kasancewarta matakin samar da haɗin kai abu ne da ke bada damar sanin hanyoyin morar abubuwan da gwamnati ta tanadi domin irin wannan rukuni na 'yan ƙasa a ƙarƙashin asusun tallafawa na ƙasassu. Wakilin muryar Amurka a Kumasi, Hamza Adams, ya tantauna da jagoran wannan tafiya.
Za mu tattauna da ɗaya daga cikin masu ja'akalar tafiyan, Alhaji Abdul Basit Hamidan Babal Wa'iz. Ranka dade, mun san an tabbatar da kai a matsayin maga kujera na wato kungiyar haɗin gwiwan masu fama da nakasawa hasata makafi a nan jihar Ashanti na kasar Ghana. To kungiya dai na tattara kan makafi na Ghana hasatan wannan Allah dan ya ba su iko na zuwa su nemi ilimi, da wannan kuma ba su da neman ilimi na za ya tattara a waye musu hankulansu. Muna da members kusan sama ga 6,000 wayanda suka register sunan su a cikin book kenan, wanda muka sani tafiyan makafi yake yi na dai su san abinda ya dangance su wurin gwamnati da abinda ya ci a musu daman da ba su ilimi da komi da komi. Kalubale na farko shi ne mafi yawancin su da girman su abin ya zo musu suna gida ne ba su san me za su yi ba. Wani na nan da aka ga banka ne amma ya rasa idanuwa, ya rasa kafa, ya rasa kasa, shi yanzu ya zo ran gida yana dogaro ne ga dangi. Shi yasa irin wannan duka kalubale ne muna nan muna fahimtar da su. Don gwamnati yana da wani abin da yake kiran shi wai common fund, disability common fund.
To asusu kenan na tallafa ma masu
nakasa a kasan Ghana. To amma ba kowa ke da labarin wannan ba. To in ka zo ka join wannan kungiya, shi ya bari muna ilmantar da kai, muna waye maka haƙƙinka da ke wurin gwamnati da kai ma aka kebe aka ajiye maka. To wannan kungiya zai bari ka fahimci irin ina za ka da ababa insha Allah.
Kaso nawa cikin wannan common fund asusu na tallafawa masu fama da nakasa ku a matsayinku na makafi kuke samu sa'annan a shekara-shekara kuke samu ko dai a kwata na kowace shekara ko kuwa tsakiyar shekara kuke samu wannan tallafi?
Na'am, wannan tallafi da ya zo dai an fara shi ne da kaso 2%, wato 2%, ana nana nan aka kara shi 2.5, amma yanzu a maganar da muke yi ya kai 3%, kamar kashi 3 kenan a cikin 100. Yasa kudin ya zo suna yin shi ne kwata-kwata kowane 4 months duka shi su kawo. To matsalin da ke cikin wannan abin kudin gwamnati bai cika sake shi da masa ba, kudin yana ya zo ya taru kusan na kwata-kwata 4 ko shekara 2 ma bai zo ba, ana nan shi a gama na 2, a gama na 3, a gama na 4 ya zo. To akwai guidelines kuma da gwamnati ya kawo, to wannan gazan shi ke cin mana tuwo a kwarya wurin rabawa.
Daga Kumasi za mu nufi jihar Zandar da ke yankin kudu maso gabashin jamhuriyar Nijar, inda galadiman sarkin makafin da fadar sultan na da magaramta nada ya dukufa da fafutukar ganin na kasassu sun yi rayuwa cikin yanayin mutunci daidai da yadda abin yake a dokance. Ga dai yadda ta kaya a kashin farko na hirarsu da Tamar Abari.
Sunana Abdul Musa wanda aka sai da sunan Bita Galadiman Zango. Mai martaba sarkin da magaram ne ya duba ya ga cancanta ya dace ya ce ya kamata a mana Galadiman Zango musamman na sarkin makahi. Tunda babu shi akwai sauran makarabai, to wanne ne babu? Ita kuma Galadiman nan me take ne, kamar mataimaki ne na sarkin gaba daya?
Galadima kamar muna so kadan mana bayani mi da menene ayyukan shi wannan sarauta ta Galadima.
Aikin Galadima aiki ne mai yawa. Kin ga duk wani kuka, duk wata shari'a, duk wani hukunci da ya dace a yi, da duk wani adalci da ya dace a yi a bangaren wannan, to Galadima ya da hakkin, ya da hurumin ya yi shi, ya da hurumin ya yanke wa mutane hukunci, ya da hurumin ya yanke mun shari'a dangance da yanda addinin mu ya bada, kuma dangance da yanda baliki ta bada. Kin gani kenan, in kuma hakkin shi ya labe a wuri, kuma dole ne mu amma jagoranci da Allah ya bamu da yawan da Allah ya dora mana mu shiga gaba mu bi mu kwato mu sake su. In kuma akwai wani abu da ya dace kuma su ma suna yi wanda ba daidai ba, dole ne kuma mu kira su mu jawo hankalin su akan cewa wannan abu da suke ba daidai bane, su komo su biyo hanya, musamman kika dauka kawo mukin ga bangaren bara. Yanzu kika dauka anan cikin da'irar bulin da gara kamin ki samu makaho daya mai bara, sai ki samu masu lafiya guda 30 suna bara. To duka wannan ya danganta da kokarin da muke yi da kuma wayar da kansu da muke yi domin su ma su samu su yi aiki. Kasar na kasa ba kasa bace, na kasa a zuciya ne take ba a sassan jiki ba. Dan wannan ne kenan kin ga, to duk wannan aiki ne wanda kuma duka ya rata a saman mu, kuma muna bakin kokarin mu, muna fata dai Allah ya kara mana ƙarfin gwiwa da ƙarfin imani da hakuri domin mu ci gaba da tahiyya da su, saboda kisan tahiyya din aka ce ma tahiyya na kasashe, in ba shi yake sa abun ba ko in ba ka jawo hankalin shi akan abun ba, to iya da wahala. Dan wannan ne ma haɗaɗɗiyar ƙungiya ta mu ta ƙasa gabaki ɗaya muka ɗako, muka sa ma kanmu wani kirari akan cewa da Turanci muka ce riyan furnu sannu, kenan ka an raɗa ki wani ƙuduri ko ai wani abu ba tare da mu ba ko ba tare da an shawarce mu ba. To kuma a cikin wannan turba a saman ta muke ta yi hayansu.
Masu sauraro, nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za mu zo da ci gaban bayanai. A madadin bakin shirin na ƙasa Abdul Musa mai lakanin Peter Galadiman sarkin makafin jihar da magaram, da Abdul Basit Hamidan shugaban kungiyar makafin jihar Ashanti, da wakilan muryar Amurka Hamza Adams da Tamar Abari, sai producer Julie Lazarus Grisham, ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
Madalla sai a kasance da mu a makomai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu kuwa lokacin ne da zamu bude muku layin waya, ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in mu na yau, wato yadda kuke kallon batun zanga-zanga gama gari da matasa ke shirin fara a gobe sakamakon matsalolin da suka ce sun adaddabe suna rayuwa. Yanzu bari mu fara da zuwa jihar Bauchi da wato Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya kenan. Dawa muke magana daga Abuja.
Assalamu alaikum bari Amurka, sunana Usman Dan Fulani, anguwar rana Abuja tarayyar Najeriya.
To Malam Usman, menene ra'ayinka? Gashi fa komai ya dau harami gobe ake sa ran fara wannan zanga-zanga, me zaka ce?
To alhamdulillah, abun da zan cewa ya kamata shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya kalli ya wakuna tare da ni.
Muna tare da kai.
Na'am, to alhamdulillah don Allah muna kira ga shugaban kasa bala Ahmadu Bello yayin kokari don Allah ya magance a wannan ya duba inda waɗannan masu neman yin zanga-zanga yanayin da suke.
To madalla.
Cikin ƙasidanci da sauransu don Allah muna kira duba a wannan ɓangare yanzu mutane suna fama da yawa ga tsadar rayuwa a tsakanin al'umma. Kala-kala da waɗanda ba su yi ba su gani da dole ne a fito a nuna mai wato halin da muke ciki kuma ya kamata a shugabanninmu su ba shi hankuri.
To madalla, muna godiya kwarai Malam Usman da wannan gudunmuwa taka. Yanzu bari mu tafi Kaduna birnin gwamna da wa muke tare da shi a Kaduna.
Ina tare da Yakubu Dot daga nan garin Kaduna yanko ta Kulu zangon ka ta local government.
To daga zangon ka taf kenan, muna sauraron ka, menene ra'ayinka?
Ra'ayi na tsakani da Allah ba na goyon bayan gudun da ya yi dalla-dalla domin da yini. Akwai yan tsakasar da kasar da ta abin da ya kamata ta tsallaka Najeriya shi ne kira lokacin zaɓe a nan ne zai zanga-zanga da ƙuri'ar ko ba shi ne ba.
To madalla.
Musamman wuyan kare.
To madalla.
Ina jira.
Ina jin ka. To madalla, ka hanzarta muna sauraron ka. Na'am.
Ya kamata da ƙuri'ar kare ya kai zanga-zanga. Ta wannan jirgin da ya yi inda kafa ta ba kafa ta ta yi ba.
Na'am.
An zo da ajiye na Najeriya tun daga ta wannan ya kunna wannan. Amin ba su kasa jirgin da suka kula da mai yara zai kusa kuri da ita siya ba su ke siya ba. Ba da ayi gina. Amma na kusa siya kusa da nan da ba su da amfani.
To madalla. To madalla. To madalla, muna godiya. Yanzu kuma muna jihar Niger, har yanzu dai a Najeriya. Da wa muke tare daga Niger? Salamu alaikum, da wa muke tare daga Niger? Hello? To da alama wannan layin na saya yanki.
Hello, salamu alaikum.
To alaikum salam wa rahmatullah, da wa muke magana?
Ina magana da dan Asabe mai fata ya wuri.
To Malam dan Asabe daga Yauri, muna sauraron ka. Batun zanga-zanga da ake sa ran fara a gobe 1 ga watan Agusta, me ra'ayinka?
Ra'ayina da farko, kuma na yi da Asabe mai fata daga Yauri. Ra'ayina shi ne yanzu sai mutum bai kawo wani mummuni ke sa a yi zanga-zanga da ƙasa. Na farko, idan gwamnati ta aiwatar da wani abu wanda bai gamshi 'yan ƙasa ba, ko kuma gwamnati ta kasa yi ma 'yan ƙasa abin da ya kamata. To magana na gaskiya, ina kira ga Abdulaziz Abdulaziz da ya sani cewa gwamnatin Tinubu ta kasa yi ma 'yan Najeriya adalci. Mun zaɓe ta domin mu samu sauƙi, sai muka samu akasin sauƙi. Amma ina kira ga 'yan Najeriya don Allah don Annabi a yi haƙuri a janye wannan zanga-zanga saboda gudun kada a yi aika-aika.
To madalla. To madalla, yanzu kuma muna Taraba. Da wa muke tare a Taraba?
Eh, kuna magana da Malam Shatima daga garin Dogo a karamar hukumar Lawo da ke jihar Taraba.
To Malam Shatima, muna tare da kai, menene ra'ayinka game da wannan zanga-zanga da ke ɗaukar harami?
Gaskiya ra'ayin mummuka, muna tare da masu zanga-zanga na sakamakon mun fahimci cewa ita wannan gwamnatin ba yare da take ji sai yaren zanga-zanga, domin inda aka fara yunkurin wannan maganar zanga-zanga din nan mun ga wani abubuwa na canji. Gwamnatin ta nuna za ta ɗan canza abubuwan. To in Allah ya dan aka yi wannan zanga-zanga, muna kira da zaton cewa insha Allahu abin zai zama da sauƙi.
To madalla. To madalla, yanzu kuma mun har ba zuwa Borno. Da wa muke tare a Borno?
Ina magana da Abubakar Abdullahi daga nan Borno.
To Malam Abubakar, me kuke fatar gani ne a wannan zanga-zanga, me kuke fatar ta haifar?
To fata abin da nake muke so da ta haifar, muna fatan ita ne in aka yi ta, ita ne ƙarshen zaman rayuwa na ƙanyen da ake ciki a Najeriya. Don gaskiya wallahi talaka yana cikin damuwa. Allah, yanzu da yawa gidaje an daina ɗora tukunyan abinci. Allah nake gaya muku, ɗauke tukunyi wallahi.
Na'am. To Allah shi
kyauta. Amma muna fata ne, muna fata irin amin ya rabbi.
Na'am. To madalla, Malam Abubakar daga Borno a Najeriya, muna godiya. Na'am. To yanzu bari mu tafi makauciyar Najeriya, wato Niger. Muna jamhuriyar Niger, da wa muke magana?
Hey, assalamu alaikum.
Alaikum.
Muna tare da Umma Malam Ali, shugaban kula da zaɓe san Kaduna wanda yake cikin jamhuriyar Niger.
To barka da shi.
Ina so in ba da ra'ayina.
Na'am.
Ina so in ba da ra'ayina bisa ga wannan zanga-zanga da za a kewa cikin Najeriya.
Muna sauraron ka.
Kuma su zanga-zanga wanda gwamnati bai samu yasa yasa hannu cikin wannan abu nasu ba, ya kamata su gyari su su hankuri jarida kun gani zanga-zanga kanta zan hotar juma ana zaman lahiya kuma sun kawo wani tashin hankali tunda kun gani talakawa tun da aka cuta.
To madalla, muna godiya da wannan gudunmuwa taka daga Nijar. Yanzu kuma sai kwanta gora a Najeriya, dawa muke tare.
Fatar injiniya mai yaro makeri kwanta gora jihar Niger.
To injiniya, menene fatar ku kuke fatar gani game da wannan zanga-zanga ko kuma ra'ayinka a kai?
Zanga-zanga ni dai ina goyon bayan zanga-zanga. Ina goyon bayan zanga-zanga amma ai mai kyau banda saki sa cikin kayan mutane saboda gwamnatin Najeriya an bai mata zanga-zanga ba ta san da injin talakawa ba saboda talakawan Najeriya suna cikin halin yaro. To gaskiya ya dace a hito a yi zanga-zanga gaba ɗaya ƙasa ta 36 gaba ɗaya ko ina ya ɗauka. Saboda in ba haka nan ba, to ba san halin talakai ke ciki ba gaskiya tsakani da Allah, saboda ba a zuwa su zai a cikin daɗi talaka na cikin wuya. Don haka a yi zanga-zanga amma a yi mai kyau kada a yi sace-sacen kayan mutane.
To Allah ya sa haka injiniya, muna godiya daga Kwanta Gora. Yanzu kuma mun sake komawa Taraba, dawa muke tare a Taraba.
Mai magana Alhaji Ubar Tawakkali, karamar hukumar Ibi jihar Taraba.
To Alhaji Ubar Tawakkali, ga wannan zanga-zanga da ake ta kururuwar farawa a gobe idan Allah ya kai, menene ra'ayinka akai? Idan kuma kana goyon bayanta, me kake fatar ganin ta haifar?
A ni ba na goyon bayanta saboda ba za ta haifar da alheri ba, tunda mutumin nan da ake zanga-zanga ya kirayi malamai sarakuna sun yi zama, to ya kamata mu saurari menene suka tattauna.
Na'am,
ci gaba ke so domin duk abin da kuke miki zanga.
To madalla, muna godiya Alhaji da wannan gudunmuwa ta kai. Yanzu mun ƙara koma birnin gwamna, wato Kaduna kenan, da wa muke magana daga Kaduna?
Muna magana da Isiya Kaduna, tarayyar Najeriya a zarfa lokar gantsin.
To Isiya, malam Isiya, muna sauraron ka.
To mu je wannan zanga-zanga, muna kira ga su matasa da aji cikin lumana, sannan kuma ita gwamnati ya kamata su yi yadda talaka suke har ga Allah. Wannan mulki talaka bai jaye ko kadan ko kusa-kusa, saboda wannan mulki har ga Allah talaka na cikin kunci. Dan Allah dan Annabi duka a duba a dubi bukatun mutane a tautaya.
To madalla, to muna godiya. To madalla, muna godiya. To masu waro, da haka kuma muka kaga karshen amsoyin ku na yau a wannan lokaci, sai kuma a tara lokaci mai zuwan Allah ya kai mu. To madalla, yanzu kuma mun zo ga gaba ta ƙarshe a shirin, wato labarai a taƙaice.
To a taƙaicen, ƙungiyar mayakan Hamas yau Laraba ta ce Isra'ila ta kashe shugabanta na ɓangaren siyasa Ismail Haniyeh a Tehran, babban birnin ƙasar Iran, inda Haniyeh ya je don ya halarci bikin rantsar da sabon shugaban Iran. Shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce an kashe Haniyeh ne a wani hari da aka kai da asuba, ko da yake zuwa yanzu ba a san cikakken bayanin wannan harin ba. Hamas ta faɗi a wani bayani da ta saka a kafar Telegram cewa an kashe shi ne a wani gida a babban birnin ƙasar na Iran. Mayaka 'yan aware masu alaka da Al-Qaida a Mali sun yi ma kungiyar sojin hayar Rasha ta Wagner barna mafi muni da ta taɓa fuskanta a Afirka a ranakun 26-27 ga wata. Gwamnatin mulkin sojin Mali ta shiga yarjejeniya da ma'aikatar tsaron Rasha ta yadda take samun taimakon waɗanda ta kira Rashawa masu koyar da dabarun yaƙi, ko kuma dakarun Wagner da ke tare da sojojinta wajen yaƙi da ƙungiyoyin 'yan aware masu da'awar jihadi. Kafafen yaɗa labarai sun ba da rahotanni masu cin karo da juna kan yaƙin da kuma yawan sojojin hayar Wagner da aka kashe. Rundunar sojin Ukraine yau Laraba ta ce ta daƙile ɗaya daga cikin hare-haren Rasha mafiya muni na jirage marasa matuƙa, inda ta kakkaɓo dukkanin jirage 89 da Rasha ta cillo da dare.
To masu haro baki ɗaya, kuma an muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu kuwa madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatar da shirin da karanto labaran duniya, sai Julie Lawless Gresham da ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu. Hawa Sharifu, muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai da safen ku.